gundumar Columbia ke magana a babban birnin tarayyar Amurka. Ana tare ne da sashen Hausa akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma masu sauraron mu za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu. Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Niyya, Nomad FM da kuma Dalal FM. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu kai tsaye ko kuma shirye-shiryen mu da ta suka gabata a shafin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Litinin 15 ga watan Yuli shekarar 2019, Yusuf Aliyu Harandane tare da Muhammad Hafiz Baballe daga sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu. Amma kamun mu tsanduma cikin shirin, bari Malam Hafiz ya fara mana da kanin labarai.
To Yusuf, babu wata alama da ta nuna a zahiri cewa an kaddamar da samaman kama bakin haure da yawan su ya kai 2000 da ke zaune a nan Amurka ba bisa ka'ida ba. Shugaba Donald Trump ya ci gaba da mai da hankali akan wasu 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar Democrat bayan da ya fuskanci suka mai tsanani kan jerin wasu sakonnin Twitter. Ma'aikatar lafiyar jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta ce an kashe wasu ma'aikatan lafiya biyu da suke aikin hana yaduwar cutar Ebola.
To kanin labaran kenan, za ku ji cikakken labarai. Idan kuma muka shiga cikin rahotannin namu, za ku ji cewar tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo ya sake rubuta wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari buɗaɗɗiyar wasiƙa da yake cewa gwamnatin ta gaza.
Ina san duk dai bayanin da gwamnati ke bukata tana da shi, amma mutane ba su ga ana yi ba, sai abin yana ƙara tabarbarewa. Eh, shi yasa dole ne kowa yake damuwa.
To za ku ji cikakken wannan rahoto. Ita kuwa ma'aikatar tacewa da ma'aikatar tace albarkatun mai ta ƙasa, wato NNPC, ta ce a shirye take ta fara tatsar albarkatun mai da ke jihohin arewacin Najeriya.
Kuma insha Allah daga duka alaman da muke gani, insha Allah wannan tana nan. Kuma nan ba da dadewa ba za mu fito mu faɗi adadin su da sauransu, amma za ka ba zan iya ma wannan mutum ba.
To za ku ji cikakken wannan rahoto. Daga bisani kuma za mu kawo muku shirinmu na ilimi garkuwar ɗan adam. Duk da haka kuma za mu kawo muku wasiƙun masu saurare da kuke aiko muna ta hanyar shafin intanet. Amma duk kafin nan, sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Babu wata alama da ta nuna a zahiri cewa an kaddamar da samaman kama bakin haure da yawan su ya kai 2000 da ke zaune a nan Amurka ba bisa ka'ida ba, waɗanda ake nufin mayar da su ƙasashensu na asali. A jiya Lahadi, hukumomin Amurka suka bayyana cewa za su kaddamar da samaman na cafke bakin hauren. Muƙaddashin hukumar shige da fice da kuma ta custom, Chief Matt Albers, ya ce akwai rukunin mutane da muke kaikaita waɗanda kotun shige da fice ta saurari ƙararrakinsu, kuma alkali ya ba su umarnin su fice daga ƙasar. Sai dai bai ba da cikakken bayani kan inda aka yi kaman ba ko kuma mutane nawa ake tsare da su. Amma fargaba da bakin haure ke ta nunawa na kai samami gidajensu a manyan biranen ƙasar ba ta bayyana ba, domin ba a ga jami'an tsaron suna fasa ƙofofin gidajen bakin hauren suna kama su ba. A yau Litinin, shugaba Donald Trump ya ci gaba da mai da hankali akan wasu 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar Democrat bayan da ya fuskanci suka mai tsanani akan wasu jerin sakonnin Twitter da a ciki yake fadawa 'yan majalisar su hudu da su koma su taimaka a gyara matsalolin da suka mamaye kasashensu na asali. Daga cikin waɗannan mutane hudu da ya auna tun da farko a jiya Lahadi, 'yar majalisar wakilai daga jihar Minnesota Ilham Umar, 'yar asalin Somalia ce kadai aka haifa a wata ƙasa, sauran ukun dai 'yan haife su ne a nan Amurka. Da waɗanda suka hada da Ayana Priestley daga jihar Massachusetts, wadda aka haife ta a Cincinnati ta jihar Ohio, da kuma Alexandria Ocasio-Cortez, 'yar asalin New York, mai wakiltar gabashin gundumar Bronx da wani ɓangaren gundumar Queen. Sai kuma Rashida Talib daga Michigan, da aka haife ta a jihar a garin Detroit. Fadar White House dai bata ce uffan ba, a lokacin da muryar Amurka ta nemi jin ta bakin ta kan ko shugaba Trump ya san cewa uku daga cikin mutanen da ya yi magana a kansu a nan Amurka aka haife su. A yau Litinin shugabar yankin Hong Kong Carrie Lam mai goyon bayan hukumomin Beijing ta ce masu zanga-zangar adawa da gwamnati da suka yi arangama da 'yan sanda a rukunin shagunan kasuwanci 'yan tada zaune tsaye ne kawai. Lam ta goyi bayan matakan da 'yan sanda suka ɗauka, tana mai cewa 'yan sandan da masu gabatar da ƙara za su tuhume su bayan sun gudanar da bincike. A jiya Lahadi 'yan sanda suka yi amfani da abin fesawa mai sa ƙwalla wajen tarwatsa masu zanga-zangar waɗanda suka sake hawa titunan wajen birnin Hong Kong da neman a janye ɗaukacin ƙudurin dokan nan da za ta bari a aika da masu laifi zuwa China da kuma neman Lam ta yi murabus. Da farko ita dai wannan zanga-zanga da aka gudanar a yankin da ake kira Shantin ta gudana ne cikin yanayin lumana. Amma daga ƙarshe an yi arangama tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zangar, inda wasu daga cikinsu suka shiga wani rukunin shagunan kasuwanci da ake sayar da kayayyakin ƙawa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin ma'aikatar lafiyar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta ce an kashe wasu ma'aikatan lafiya biyu da suke aikin hana yaduwar cutar Ebola a lardin arewacin Kivu da ke gabashin ƙasar. Ma'aikatar ta ce ma'aikatan sun kwashe watanni suna samun wasiƙu da ake barazana ga rayuwarsu a halin da ake ciki kuma dangane da yakin da cutar ta Ebola. Jami'an ma'aikatar sun tabbatar da samun mutum na farko da ya kamu da cutar a Goma, wani birni da ke da sama da mutum miliyan biyu wanda ke da iyaka da ƙasar Rwanda. Hukumomin sun ce wanda ya kamu da cutar wani limamin coci ne wanda ya hau motar bas daga Butimbo, ɗaya daga cikin garuruwan da cutar Ebola ta fi kamari. Bayanai sun yi nuni da cewa a lokacin da ya isa Goma an yi maza-maza an kai shi wata cibiya da ake kula da masu fama da cutar. Tsohon shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya ba da bahasi a gaban wani kwamitin bincike kan zargin cin hanci da ake masa a zamanin mulkinsa na farko. A yau Litinin Zuma ya faɗa wa kwamitin binciken cewa akwai bitar da kulli da ake masa, sannan akwai wata maƙarƙashiya da ake ƙullawa ta ƙoƙarin ganin an kawar da shi daga fagen siyasar ƙasar. Tsohon shugaban ƙasar Afirka ta Kudun ya kuma ce an kwashe sama da shekaru 20 ana ƙoƙarin ganin an ɓata mai suna. Shugaban alƙalan da ke bincike Raymond Zondo ya ce ba hurumin kwamitin ba ne ya ayyana cewa wani na da laifi a wannan zama, sai dai aikin kwamitin ne ya gudanar da bincike kan wasu zarge-zarge da ake yi.
To a gaida Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Barin mu tsindima cikin duniyar rahotannin namu kuma, inda za ku ji cewar a safiyar yau ne tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo ya rubuta wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari buɗaɗɗiyar wasiƙa, inda yake cewar gwamnatin tasa ta gaza wajen samar da tsaro a ƙasar da kuma kyautata rayuwar 'yan ƙasa. Wannan wasiƙar dai ba ita ce ta farko da Obasanjo ke rubutawa ba, amma menene bambancin ta da sauraron wasiƙun? Hassan Maina Kaina ya haɗa mana wannan rahoton.
Wasiƙar ta Chief Obasanjo ta taɓa batutuwa da dama akan matsalolin tsaro, inda ya fara da batun Boko Haram da ya ce gwamnati na ikirarin samun nasara a kai, al'amarin da ya ce ba gaskiya ba ne, domin har yanzu Boko Haram na da ƙarfin gaske kuma suna ci gaba da tafka aika-aika. Chief Obasanjo ya ce barin zance da babban hafsan hafsoshin sojan Najeriya a janar Tukur-Bor ta yi cewar ba a samun nasara a yaƙi da Boko Haram ɗin ne saboda sojoji ba sa da shauƙi da azumar yin yaƙi. Wannan babban shaida ce akan abin da yake magana a kai. Matsalar rikicin manoma da makiyaya da abin ya faro tamkar wasa, in ji Obasanjan, bisa riƙon sakainar kashi da gwamnatin tarayya ta yi wa al'amarin. Gashi yanzu ya bunƙasa tare da rikidewa zuwa al'amarin 'yan bindiga daɗi, garkuwa da mutane da neman kuɗin fansa da ma fashi da makami. Abin baƙin ciki ne, in ji Obasanjo, yadda ake ɗaukar Fulani ne ke tafka wannan aika-aika. kana wasu 'yan Najeriya da ma abokan Najeriya a kasashen waje na ganin baikin shugaba Muhammadu Buhari a matsayinsa na Bafulatani wanda ya ce wannan babban abin damuwa ne. Bisa ga dukan alamu dai kwararru a Najeriya sun amince da wasu daga cikin batutuwan da Obasanjo ke magana a kai. Dr. Kabiru Adamu wani kwararre ne a sha'anin tsaro a Najeriya.
Ba abin da za ka dauka cikin matsalar tsaron nan wanda za ka ga ba yawa take karewa ba. Ko da misali muka diba wanda gwamnatin take rarin cewa ta samu nasara harka ta Boko Haram, yanzu an samu bangarori biyu a cikin Boko Haram ne, akwai ISWAP akwai ta kanta Boko Haram, kuma in ka diba wuraren da suke kame da shi kusan duk da yake ba sa gudanar da mulki a wuraren, to amma yawan jimillar wuraren kusan yayi daya da inda ake da yawan mutanen da ake kashewa kusan ɗaya ne da yadda ake da, saboda haka babu ci gaba gaskiya a harkar tsaro. Akwai sabbi ma wanda suka taso wanda in ka diba jimillansu gaba ɗaya matsalar ta ƙara yawa.
Tsohon Hafsa a rundunar sojan Najeriya Kanar Aminu Isa Kwantagora da ya taɓa zama gwamnan mulkin soja a jihohin Kano da Benue ya ce akwai abin dubawa a wasiƙar ta Obasanjo.
Jiran Obasanjo dai da tijo ne, kuma ya shugabanci ƙasar nan tsohon soja ne, ya yaƙin basasa, kuma duk wanda ya ga yaƙin basasa dole ne ya damu da halin da muka shiga na tsaro. Abin da Obasanjo ke kokarin ya ce kenan, a ɗauki matakai.
To yanzu misali ita gwamnati menene take yi ba daidai ba wanda ya kamata ta gyara, ko kuma menene abin da ba a yi ba wanda ya kamata a yi domin a yi wa tufkar hanci dangane da wannan kashe-kashe da ake ta yi a ko'ina cikin Najeriya a halin yanzu?
Ina san duk dai bayanin da gwamnati ke bukata kana da shi, amma mutane ba su ga ana yi ba, sai abin yana ƙara tabarbarewa. Ya shi ya sa dole ne kowa suke damuwa.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gaida sarkin yaƙi Hassan Maina Kaina da wannan rahoto. A makon da ya gabata ne kwana ɗaya bayan kama aikin sabon shugaban kamfanin tatsa da sarrafa mai da albarkatun ƙasa ta NNPC, Malam Mele Kyari ya yi muna ƙarin haske a kan ire-iren aikace-aikace da za su mai da hankali a kai cikin 'yan kwanaki kaɗan masu zuwa. Na kuma tambaye shi a kan shirin faɗaɗa ɗibar albarkatun mai da ake da su a ƙasa a jihohin arewacin Najeriya, inda na tambaye shi wani shiri suke yi. Ya amsa min da cewar,
abin da zan ce ma shi ne, in ba manta ba, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya je kusan tsakanin Gombe zuwa Bauchi inda muke kira Kolmani, ya je aka fara aikin tonon mai, sannan ba manta ba hanyar nan. Kuma insha Allah daga duka alaman da muke gani, insha Allah manta tana nan. Kuma nan ba da dadewa ba za mu fito mu faɗi adadin shi da sauransu, amma yanzu haka ba zan iya ma wannan zancen ba. Na biyu, samar da mai ba wai kuɗi da arewa kaɗai ba ne, shi kara kasa yawan mai, shi albarkacin mai shi ne alheri ga dukanmu. Kuma aikin da muke yi nan biyu yanzu shi ne duk wuraren da da ba neman za mu je mu nemi su, da arewan ne da kuma akwai wasu wurare ma kuɗin da da ba a zuwa shi ma za mu je mu nemi su. Amma ina tabbatar maka cewa akwai albarkacin mai a ƙasar nan, musamman ma a wuraren da muke aiki yanzu.
To ana iya cewa kenan al'ummar Najeriya kuma ƙarƙashin wannan jagoranci naka su fara tunanin albarkatun mai, ko kuma a ce shi man ma da ake ganin cewar yana da tsada, talakawa suna kuka cewar ba za su iya siyan mai ba saboda litan mai ta yi tsada, akwai wani shiri da kuke da shi don kawo sassauci ko mai ya yi sauki a ƙasar Najeriya?
Tsadan mai a duniya, kasuwan duniya ke tsaye nan, kamar da kowa ya sani kurkarfin na a kasuwan duniya ke tsaye da shi, kuma farashin nan yana tafiye da lokacin da aka same shi da kuma halin da ake ciki a duniya. Saboda haka duk lokacin da kuka ga yanzu mun kuɗin a duniya hakan nan a kasashe na kansu, amma kuma da ikon Allah da kuma dacewa da muka yi da shugaban Muhammadu Buhari har yanzu kowa ya san cewa muna sai da mai 144 a Najeriya. Saboda haka ba duk duniya inda ake samu wannan rahoton, saboda kowa ba mu da niyya yanzu haka in kawo maganan cewa don tashin mai a kasashen duniya ba zai shafi wannan abu da muke.
Kasancewar wannan ma'aikata taka ta matatar mai ta yi ƙaurin suna wajen ayyuka da suka karya dokokin ƙasa, wajen sace-sace ko kuma wajen yin wa'insu abubuwa da ba su dace ba a gwamnatocin da suka gabata, akwai wani tsari da kake da shi don ganin cewar duk wani wanda ya karya dokar ƙasa za a hukunta shi, ko wane ne shi?
Ai dama babu da wannan matsalan. Abin da yake faruwa shine mutane, na farko akwai 'yan sharri wanda baka ma fahimci yadda hakokin manna a cikin su ba a kasan, saboda ga wasu abubuwan da ke karanta a jarida mafi yawansu ba gaskiya ba ne, kuma da yake mu kamfani ne ba za mu tsaya muna gardama da mutane akan abin da suka ji ga jarida ba sai da kuma kan su mutuncin su gaskiya ta fito ta rana amma abu muhimmin da zamu yi shine mu yadda cewa akwai rashin fahimta abubuwan da muke yi saboda haka zamu iya kokarin mu tabbatar cewa an kasa sun san ayyukan da muke yi mu bayyana mutane ga abin da muke kuma ga yadda ake yin su insha Allah kuma yana nufi an santa da kwazo akan wannan kuma duk wanda ka same shi da laifi kamar yadda ake a sauran yan kasa insha Allah mun ka samu masu laifi ka samu za a yi hukunci amma Allah tabbatar maka cewa mafi yawan abubuwan da suke ake ji a jaridar na kariya ke mana kuma shari'a ke mana.
To ai idan a duba baya za a ga cewar ai akwai lokacin da aka yi rigima da ita tsohuwar ministan mai wanda aka ce akwai kuɗaɗe da ta ɗauka daga wannan ma'aikata ko kuma aka ce akwai kuɗaɗe da ma'aikatar ya kamata ta kai su asusun bankin tarayya na CBN wanda ba a sa su a wannan asusun ba wannan ya zama na shi ma ba gaskiya ba ne?
Ayin ka tuna Senate Tai Committee a kai kuma aka bincika kuma aka tabbatar cewa wannan kudaden da aka faɗa nan ba aka yi ba kuma aka kirawo masu auditors wanda sananne a duniya ne wannan bincike kuma suka tabbatar cewa wannan maganan da aka yi wancan lokacin ba aka yi.
Shugaban kamfanin NNPC na Najeriya kenan Malam Mele Kyari ta da fatar 'yan Najeriya za su sa ido don ganin waɗannan alƙawallika da aka ɗauka musu an cika su. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can haƙiƙa ba da tangarɗa ba.
Jama'a masu sauraronmu da wannan yammacin Litinin assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirinmu na wannan makon, mun samu zantawa da masani a fannin tarihi, wanda muka tattauna akan muhimmancin koyar da yara darasin tarihi a makarantun firamare har da sakandare. A 'yan shekarun baya ne da suka gabata, gwamnatin tarayyar Najeriya ta gwamutsa darasin tarihi da na zamantakewa a matakin sakandare a tsarin makarantun ƙasar. Amma a yau an samu sauyi. Farfesa Mansur Ibrahim Mukhtar na tsangayar ilimin tarihi a Jami'ar Yusuf Maitama Sule da ke jihar Kano ya yi cikakken bayani da mahimmancin koyar da darasin tarihi a makarantun sakandare a Najeriya, inda na fara tambayar shi muhimmancin hakan.
Ilimin tarihi abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske idan muka yi la'akari cewa kowanne abu na rayuwa da ya shafi ɗan adam yana da tarihinsa kuma yana cikin tarihi. Duk abin da al'umma take yi, abubuwan da take samarta, abubuwan da take yi, canje-canje da suke aukuwa cikin al'umma, da yanda take toho, da yanda take canjawa, da yanda take bunƙasa, da yanda ma har ta kawo ta zama yanzu, wannan shi tarihi yake nazari a kai. Kuma su ɗalibai abin da ake koyar musu wannan abubuwan da suka shafi rayuwa da faruwarta da canjawarta da tohonta da bunƙasarta da lalurorin da suka same ta da yanda jama'a suka yi maganin lalurorin nan su ake koyawa ɗalibai a sakandare da makarantun kanun sakandare da jami'a da kuma jami'a har ma waɗanda suke yin digiri na gaba da na jami'a. To ɗaya daga cikin mahimmancin tarihi shine yara za su taso da sanin asalinsu da tushensu, za kuma su sami cikakken bayani akan menene bambancin al'adarsu da tsarin rayuwarsu da yanda suka sami kansu da na wasu, yanda yake kowane yaro zai san tushensa, zai san asalinsa, zai san kuma yaya yanzu ta faru, yaya ta faro. Na biyu, larurori na rayuwa ya aka yi suka kasance suka zama yanda kuma da can waɗanne matsaloli ne ya aka yi aka yi maganinsu. To wannan shi ne abu na biyu na mahimmancin tarihi. Abu na uku na mahimmancin tarihi shi ne yaro ma zai san al'adarsa, zai san addininsa. Don shi kansa addini tarihi ne, akwai tarihi cikakke a cikinsa. In ka duba duk abubuwan nan da al'umma suke yi, addini ne, noma ne, kira ne, jima ne, mulki ne, da masu kansu makarantun yadda suka taso suke canja da sauransu duka suna cikin tarihi. Waɗannan abubuwan su ake koyawa ɗalibai a sakandare da kuma gaba da sakandare. To abu na huɗu shi ne duk wanda zai nazari na tarihi, to yana cikin bincike ko rubutu. Duk wanda zai nazarin tarihi za ga cewa tarihi ko ce yana tare da harkokin da suka tashi bincike ko karatu ko rubutu. Daga waɗanda suka yi tarihi mutane ne wanda aka san su wajen ƙoƙarin su tabbatar da yanda abubuwa suke, shine bincike. Sun san yanda za su je su nemo asalin abu yaya yake da dangantakarsa da sauransu da abin nan, kuma suna koyon yanda ake rubutu. Kuma shi ɗan kasan dai abin da ake so shine ya yi fito da cikaya, ya zama yana da ilimi na nazari na abubuwa, analysis, nazarin abubuwa da yanda zai rubuta shi, da yanda zai gabatar da shi ga al'umma, yanda yake kuma zai karanta abu ya fahimta. Sannan kuma ya rubutu zai iya rubuta abin da ya gani ko abin da ya binciko ko abin da yake cikinsa. Saboda haka tarihi koyar da shi a sakandare yana koya yara abubuwa da yawa. Za su san asalinsu, za su san tushensu, za su san me yasa suka bambanta da wannan kabila ko da wancan harshe ko da wancan addini. Za su san tushen addininsu, za su san yanda rayuwarsu ta kasance, za su san me yasa ake wannan tsari na mulki, za su san yaya tattalin arzikin ƙasa ya zamo yanda yake. Za kuma su iya duba wata matsala, su iya binciko ta, kuma su sharhi a kai. Kuma za su taso da tunani, ilimi na tunani nasu zai ƙaru da yanda za su yi magana, da yanda za su yi rubutu da sauransu.
To, ana iya cewa Farfesa, ita gwamnatin tarayya da ta cire wannan a can kwanakin baya ta fahimci cewar shi ɓangaren tarihi bayi da wani tasiri ne ga ilimin yara, koko tana ganin cewar idan yaro ya karanci tarihi ba zai iya zama wani abu bane shi yasa ta cire shi?
A ni tunanina ba haka bane. Na farko, ba gwamnati za mu ga laifinta ba illa mutanen da suke gwamnati ne ba su san mahimmancin tarihi ba, waɗanda suka sa aka cire. Ba gwamnati za mu soka ba, waɗanda suka sa aka cire. Na farko, abin da ya dame su ita kanta ma gwamnati shine ya za a samu ci gaba. Kuma sun fi ganin cewa ci gaba zai fi samuwa idan an koyar da fannoni na ilimin kimiyya da fasaha, science and technology. Hankalin ta biya tafi a nan, ya za a kera kaza, ya za a kafa masana'anta kaza, ya za a kera jirgin sama da motoci da su wannan na'urori da sauransu. To, wannan ilimin tasowarsa shi yasa wasu suke gani, da kuma su wanda suke wannan ilimin suka zama wasu a gwamnati, shi yasa suke ganin cewa duk sauran abubuwa ilimin addini ne, ilimin tarihi ne, ilimin harshe ne, suna ganin ilimin al'ada, suna ganin ba su da wani amfani kamar ba za su kawo ci gaba ba. Ba sa ganin al'ada a cewa ita ce rushin al'umma, ita ce kuma tushen ci gaba. Wannan kere-kere da abubuwa da suke ganin ƙasashen Turai sun fice a cikinsu, suna ganin ilimin da zai kawo wannan shi ne ya kamata a sa a gaba. Shi yasa duk suke ganin waɗanda wannan ilimin ba su da wani amfani, shi yasa suka ce a cire tarihi daga wannan manhaja, a canja shi da wasu abubuwa. Kuma tunda ana koyar da wannan ilimi na social studies, kawai a sa wasu abubuwan tarihi a cikin social studies a rinka koyar da shi. To, wannan kuskure ne babba.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da za mu kawo muku kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin Farfesa Mansur Ibrahim Mukhtar na tsangayar ilimin tarihi a Jami'ar Yusuf Mai ta Masile da ke jihar Kano, da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin, sai wadda ta bada umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
A maza da mata don wazan miƙewa kai ƙoƙarin neman.
To, masu sauraro, kada dai a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, wanda agogon muke cewa yanzu karfe 11:24 na safiya. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu saurare da kuke aiko mana ta hanyar email.
Hey! Sakon mu na farko ya fito daga Muhammad mai kamiya Orge Kotes Gombe yace muna jijinawa ɗan Sara Suka dake jahar Rabauci ganin yadda suka aje makaman su domin samun zaman lafiya fadin jahar ta Bauchi baki daya. Sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga madugun kungiyar muryar jama'a Haruna Muhammad dake jahar Katsina yace kasashen duniya ya kamata ku hada karfi da karfe a wuri daya domin ku samu nasarar dakile duk wasu ƴan ta'adda dake zama barazana ga rayuwar da dukiyoyin jama'a duba ganin yadda suke ci gaba da yaduwa a sassan duniya daban-daban. Sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Yusuf Mai Lalle Gololo yace assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika yace ina kira ga shugaba Muhammadu Buhari duk lokacin da yazo sake nada ministoci ya dama da masu kishin kasa ba masu kishin aljuhunsu ba. Sai kuma sako mu na ƙarshe fito daga Haruna Abdulmumini Mai Gwaido da Musa Abdulmumini Mai Gwaido dake jahar Kano da Ilyasu Ibrahim suka ce baki daya assalamu alaikum sashi Hausa na muryar Amerika suka ce a yau mun shigo cikin wannan filin ne domin mika kokenmu ga hukumar da alhakin kula da asibitoci da su taimaka su karo mana kayan aiki a General Hospital dinmu dake garin Doguwa a nan jahar Kano domin wallahi kayakin aiki sun yi kadan hatta injin dake bada wuta shi ma wani lokaci baya aiki. Muna kira da babban murya da a taimaka a dauki matakin gyarawa.
To a gaida dan Toro Abdulaziz Adali da wasiƙu masu sauraro, amma kamun mu kammala shirin bari Malam Hafiz ya ba mu labaran duniya amma a takaice.
To Yusuf ga labaran a takaice. Babu wata alama da ta nuna a zahiri cewa an kaddamar da samaman kama bakin haure da yawan su ya kai 2000 da ke zaune a nan Amurka ba bisa ka'ida ba, waɗanda ake nufin mayar da su kasashen su na asali. A jiya Lahadi hukumomin Amurka suka bayyana cewa za su kaddamar da samaman na cafke bakin hauren. A yau Litinin, shugaba Donald Trump ya ci gaba da maida hankali akan wasu 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar Democrat bayan da ya fuskanci suka mai tsanani kan wasu jerin sakonnin Twitter da a ciki yake fada cewa 'yan majalisar hudu da su koma su taimaka a gyara matsalolin da suka mamaye kasashensu na asali. A yau Litinin, shugabar yankin Hong Kong Carrie Lam mai goyon bayan hukumomin Beijing ta ce masu zanga-zangar adawa da gwamnati da suka yi arangama da 'yan sanda a rukunin shagunan kasuwanci 'yan tada zaune tsaye ne kawai. Lam ta goyi bayan matakan da 'yan sanda suka dauka, tana mai cewa 'yan sandan da masu gabatar da kara za su tume su bayan sun gudanar da bincike. A yau Litinin, ma'aikatar lafiyar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta ce an kashe wasu ma'aikatan lafiya biyu da suke aikin hana yaduwar cutar Ebola a lardin arewacin Kivu da ke gabashin ƙasar. Ma'aikatar ta ce ma'aikatan sun kwashe watanni suna samun wasiƙu da ake barazana ga rayuwarsu. A halin da ake ciki kuma dangane da yaƙi da cutar ta Ebola, jami'an ma'aikatar sun tabbatar da samun mutum na farko da ya kamu da cutar a Goma, wani birni da ke da sama da mutum miliyan 2 wanda ke da iyaka da ƙasar Rwanda. Tsohon shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya ba da bahasi a gaban wani kwamitin bincike kan zargin cin hanci da ake masa a zamanin mulkinsa na farko.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa daren ku, za mu zo muku da wani shiri wanda a yau ma za mu ba ku dama don ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine, ya kuke kallon shirin nan na gwamnatin tarayyar Najeriya na rubuta sunan naki ko kuma na rijista da waɗansu 'yan ƙasashen waje suke shigowa Najeriya don yin aiki ko kuma don ziyara a Najeriya? Ya kuke kallon wannan? Za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yanzu a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin Muhammad Hafiz Baballe da kuma wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham, sai injiniyan namu na yanzu Mr. Alfredo Santos, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku wuni lafiya ga shirin yau da gobe.